من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقارب بودا وبوديا جنجنا على الله سبحانه وتعالى dida da mu wannan yini mai tarun albarka yini lahadi daren litinin wanda yau yayi daidai da 3 ga watan 11 musulunci watan zulqa'ida watan zulhijja yau hijira na da shekara 1445 daidai da 9 ga watan 6 na miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Salim Nangi a nan unguwar Buba Shango a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam wanda muke bibiyar wannan littafi a wannan masallaci a daidai mako da kuma zagayewar lokaci irin wannan. Idan masu bibiya ba su manta ba, a makon da ya gabata ko darasin da ya gabata malam ya mana karatu cikin Kitabul Li'an, littafin da yake magana kan li'ani, ma'ana tsinininiya tsakanin ma'aurata idan har wani abu ya gimta tsakaninsu ba a samu maslaha ba. Shi ne tuhumarta da junan da mijin zai kore ba nasa ba ne, ko kuma ya ikirarin ya same su da wani akan shimfiɗa kuma babu shaidu akan wannan. To irin wannan in ya faru ba a samu maslaha ba, sai shari'a ta ce to a ji a yi li'ani a gaban imam ko a gaban alƙali, wanda mun ji yanda ake wannan li'ani har aya ta yi bayani cikin suratul Nur, wanda za a yi wannan rantsuwa guda 4 na 5 mutum ya cika da ɗaya cika da fushin Allah ya tabbata gare shi, ɗaya kuma ya cika da azabar Allah ta sauka a kansa, matakar ɗan uwansa abin da yake faɗa gaskiya ne. Mun ji abubuwan da suka faru akan wannan. Allah cikin hikimarsa mun zo ƙarshen kitab din. Yau kuma za mu tashi Kitabu Ridha, littafin shayarwa, magana ta shayarwa bayan mace ta haihu kenan, a fejin littafi na 71. Wannan kuma shi ne darasinmu na 42 cikin littafin. Malam yake cewa Kitabu Ridha, babi da zai yi magana ko littafi da zai yi magana game da shayarwa. Shayarwa Ƙur'ani ma ya magana kanta. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain. Su iyaye mata, Allah Ta'ala ya ce suna shayar da jira-jiran da suka haifa hawlaini kamilain, tsawon shekaru guda 2 cikakku. Amma liman arada an yutimma rida'a, ga wanda ta so ko ya so a cika wannan shayarwa ga ɗansa ko jaririnsa. Kuma tarihi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa su Halimatu Sa'diya su renehi sun shayar da yin Suwayba al-Aslamiyya sun shayar da shi. Saboda shayarwa tana da tasiri a rayuwar shi wanda aka shayar ɗin. Shi yasa malamai suke cewa tsotson mama da yaro zai nagyati masa, to zai tsotso a galabiyar ɗabi'unta da halayyarta kamar kashi 70 cikin 100. Ya sa malaman shari'a suke cewa la qaddar Allah, mace ta haihu ta haukace, to ba za a bari ta shayar da wannan ɗanata ba, domin akwai yiwuwar zai tsotsi wannan ciwon hakun a tattare da shi. Saboda shayarwa tana da matuƙar muhimmanci. Shi ya sa Larabawa suke da wata al'ada tun lokacin jahiliya har ma musulunci ya zo, idan mace mai basira ce mai hazaka tana da ƙwaƙwalwa, to idan ta haihu mutum iya zuwa nema ya nemi alfarma ta shayar da ɗansa. Wa'ansu kuma suna mai da abin ma sana'a a wancan lokacin, mace zamto aikin da shayarwa ana biyanta suna yi, domin su sun yadda da wannan Larabawa sun fahimci wannan matakar mace mai basira ce mai kwakwalwa ce to dan da ta shayar akwai yiwuwar zai gado wannan kwakwalwar da wannan basira ana fahimta to wannan shine littafin da zamu tattauna da malam zai mana karatu akan sa ayu insha Allah kamar inda na faɗa wannan shine darasin mu na 42 kafin nan mu sani cewa muna cikin wa'ansu kwanuka masu tarun albarka kamar yadda kowane musulmi ya sani muna cikin goman farko na watan 12 watan Zulhijja watan aikin haji watan ibada ta layya da sallar idi to waɗannan kwanuka da Allah ya kaddara rayuwar mu cikin su yau har guda har mun kai yili uku to suna da falaloli doriya ga wanda ba su ba tunda Allah ta'ala yayi rantsuwa da su wal fajri wa layalin ashir duk malaman tafsiri sun ce waɗannan kwanuka guda goma su Allah yake nufi ba malami ɗaya da ya saba akan wannan kaga tunda Allah yayi rantsuwa da su to akwai izina da lura mai yawa akan su akwai hadisi da yawa da suke magana kan waɗannan kwanuka akwai hadisin da ma'aikin Allah yake cewa afdalu ayyamid duniya waɗannan kwanuka guda goma sun fi an dukkan kwanukan shekara sun fi su alkhairi akwai hadisin da ya nuna cewa babu aiki da za dan adam zai yi soyu a gun Allah ta'ala na alkhairi kamar dan adam yayi aikin alkhairi a wannan kwanuka guda goma yin aikin alkhairi a cikin su yafi kowane lokaci yin soyuwar aikin a gun Allah subhanahu wataala kuma yake cewa ba wani wanda zai zo da kwatankwacin abin da ka zo da shi a wannan yini ko wannan yinnai sai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da rayuwarsa bai dada komo gidansa ba kuma yaƙi na musulunci tsantsa ba yaƙi irin na wannan lokaci ba saboda haka a gurguje a takeice malamai sun yi bayanai da yawa tun kutubobin juma'a da so gabata an yi ta bayani game da wannan kwanuka shekara bayan shekara ana yi to sai dai kullum fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin a tunatar domin tunatarwa tana shafar masu imani wajibin mu ne mazan mu da mata mu tashi mu raye waɗannan kwanuka da dukkan aikin alkhairin da Allah ya hore mana wani Allah ya bashi damar yin azumi zai azumci wannan kwanuka guda tara bashi da matsala wani Allah ya bashi ikon yin nafilin sallah wani karatun alkur'ani wani yawan sadaka da kyauta wani sada zumunci wani zama ya dinga istighfar ko la ilaha illallah dukkan abin da Allah ya hore ma to ana so ka dagewa kanka wajen ribatar wannan lokacin da shi domin kwanuka ne akwai doriyar lada da sakamako mai gwaɗi daga Allah zuwa ga bayin Allah kwanuka ne wanda akwai wani yini guda ɗaya babu shi a dukkan yini shekara gaba ɗaya shi ne yinin arfa wanda rana ita yau in Allah ya kai mu a rana ita jiya kai ran asabat aka ce za a yi arfa ɗin in Allah ya kai mu ran 9 ga wata saboda ka wannan akwai doriyar farala akan dukkan wani yini da ba shi ba kuma koda baka azumci kowace rana a wannan yini ba to ka daure ka dage ka zuka azumci yinin arfa tunda ma'aikin Allah yana cewa yin azumin yinin arfa ga wanda bai je aikin haji ba iyakan kare zunubai na shekara guda shekara ta gabata da shekara mai zuwa kaga wannan bonus ne a rayuwar mu azumi ɗaya ne yini ɗaya awoyi 12 ko ƙasa da haka ya zamto sanadiyar an kankare ma zunuban shekara biyu a jere wannan farala ce daga Allah zuwa ga wannan al'umma wani hadisi da Ibn Majah ya fito da shi yake cewa ma ahalla muhillin wala yukabbir mukabbirin illa bashirhu bil janna ba wani wanda zai zauna dinga la ilaha illallah la ilaha illallah ko Allahu akbar Allahu akbar a wannan yinnai face Allah ya ce mai albizu da aljanna kaga ko kana office ko kana kasuwa ko kana mota to waɗannan dai kala wannan kalmomin kasu kari bakinka ba ya furta su yawan kabar bari da yawan faɗin la ilaha illallah ko a ina kake dinga maimaita wannan abu ne mai alkhairi matuƙa a wannan kwanuka Allah ya sa mu dace alkhairan da Allah ka kimsa a waɗannan kwanuka Allah ya sa da rabon mu a ciki yantawa da Ubangiji yake na bayi ya musu rahama da jin kai a wannan kwanuka ya Allah ka kaddara da sunayen mu a ciki ya Allah irin mamakon rahama da jin kai da alkhairai da Ubangiji kake saukarwa a wannan yinnai ya Allah ka sa da rabon mu a ciki ya Allah Allah kada ka haramta mana samun ladan waɗannan kwanuka ya Allah Allah duk abin da zai kawo mana matsala da cikas game da ribatar waɗannan kwanaki Allah ka raba mu da shi ya Allah Allah ka ba mu sabati ka tabbatar da mu wajen yin aikin da'a aikin da kake so kai da shi kuma Allah ka karba mana Allah ka samu lafiya mu wani lafiya yan uwanmu da suka samu damar tafiya aikin haji muna musu addu'a Allah ya sa su aikin haji karbabbe kuma Allah ya da mana da su lafiya da addu'o'in su da ibadun su duka da namu Allah ya karba mana Allah ya sa mu lafiya mu wangi lafiya Malik ya ce kitabu ridha litafi da shayar hadisi na 348 a littafin kuma hadisi na 349 hadisi na 100 ya na farko a babu an ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare dadin su da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne kaman abdullahi ibn umar ima da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne kaman abdullahi ibn mas'ud da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne Allah ya kare dadin su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fi binti hamza a cikin al'amari na ya gafaffan sa hamza bin abdul muttalib la tahillu li yahrumu min ridaa ma yahrumu min an-nas wa hiya bintu aki min ridaa wannan kuma ya faru ne akwai lokacin da taje gidansa ita yar gidan hamza wanda hamza babba ne a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to taje gidansa to shani na mata ne suke ganin kamar ko auranta zai yi har ma maganganu suke fitowa daga wasu daga cikin iyayen muminai ma'aikin Allah sai yake sanar da su kan cewa ita wannan da kuke maganganu kanta ko zan aure ta ko da aure tsakanin mu to la tahilluli bata halatta gare ni wajen aure ba domin ya harumu min ridha shayarwa ma tana haramta abinda nasaba take haramtawa akwai matan da nasaba take haramtawa ka aure su hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ridha'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum allati dakaltum bihin fa illam takunu dakaltum bihin fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-uqtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima wadannan sune mata da qur'ani ya zayyano sun haramta gare ka aure su na farko dai hurrimat alaykum ummahatukum iyayenku mahaifa to Allah yace aure da ku da su haramu hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum da ƴaƴan da kuka haifa shi ma aure haramu ne tsakanin ku da su ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum da ƴan uwanku ƴan uwa ko uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴan uwa uwa ta hada ko ƴan uwa mata uba ya hada to su ma babu aure har abada wa akhawatukum wa ammatukum da gwaggwanninku ƴan uwa ga mahaifi ƙasa ko sama yayyansa ko ƙannansa to haramun ne ga mutum ya aure su sannan ƴan uwan mahaifiyarsa ummominsa yayyanta da ƙannanta su ma haramun ne ga mutum ya aure su ana fahimta shine wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akki wa banatul ukti da ƴar ɗan uwa da kuma ƴar uwa wannan su ma haramun ne kana da ƙani kowa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya to ƴaƴansa ma ta haramu ne ka aure su haka nan ƴar uwar ka mace da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya da ita ƴaƴanta su ma haramu ne ka aure su hine wa banatul akki wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum da iyaye matan da suka shayar da ku wanda ba su suka haife ku ba akwai yiwuwar a haihu mahaifiyar ta mutu sai a ɗau jaririn a ba wata ta shayar da shi ana yi ko ba a yi ana yi ko jinya ko wani abu makamancin wannan ko shayarwa irin wanda nace larabawa suna yi lafiya ƙalau matarka ta maka kai wani gida a shayar ma da ɗanka ana yi to duk mahaifiyar da ta shayar da kai nono to ita ma haramu ne ka aure ta shine wa ummahatukum iyayenku na shayarwa an ba yan fahimta wa banatul akhi wa banatul ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ridha'a da ƴan uwanku na shayarwa ma'ana waccan da ta shayar da kai ƴaƴanta mata haramun ne ka aure su kamar ƴan uwanka ne da kuka fito ciki daya
shine ya haramu minar rida ma ya haramu minan nasab kaga waccan da ta shayar da kai babu nasaba zage da ita ba nasaba ta jini amma shayarwar ta sa ƴaƴanta sun haramta ba za ka aure su ba ana fahimta shine wa aka wata ku minar rida wa ummuhatu nisaiku da iyayen matan ku ka auri mace to mahaifiyarta haramu ne ka aure ta an fahimta wa ummuhatu nisaikum allati wa ummuhatu nisaikum yake cewa wa ummuhatu nisaikum allati arda'anakum wa akawatukum wa ummuhatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi wujurikum allati dakaltum bihinna bayan mahaifiyar matarka haramun ci to idan matarka ta zo da ahuwal gidanka yatta ce amma ba kai bane mahaifinta ana fahimta ta zo da ita gidanka ta tashi a gidanka to ita ma ka aure ta ba ana fahimta wannan ita ce waraba'ibukum allati fi hujurikum allati dakaltum bihin amma auren da kai wanda kun tare da uwarta an fahimta ka auro uwa to yadda ta zo da ita gidanka ago ago la ke jaran ku in dai har uwar kun tare kun yi mu'amala ta auratayya da ita to ita wannan yar haramun ci ka aure ta shine da kaltum bihin amma fa in lam takunu da kaltum bihin fala junah alayh idan ka auri uwar bata tare ba ba ku yi wata mu'amala ta aure ba auren kawai aka daura kaga wata zillaziyar budurwa ta zo ana ganewa sai kace wannan baka ce yar gidan matar da ka aura ji yadda ce yadda ai ban sani ba kin ga zaka iya kalle wancan auren sai ka auriya eh zaka iya fasa wancan kace kai a to kin zama iya yanzu kin zama baba shi kenan ana fahimta har in dai baka tare ba inji Allah to ba matsala wannan amma in ta tare ko kai mu'amala ta auratayya to shikenan magana ta kare shine Allah ti da kaltu biyo ju bai lamta kunu da kaltun bihi fala junah alai har in baku tare da iyayen su to babu laifi ku aure su ana fahimta amma abin gaskiya da nauyi ai an ce bahaushe iya cewa ana barin halal godan kunya ko an daura auren wannan ba hadisi bane kalmar ce ta bahaushe ana barin halal godan kunya ana fahimta an auri uwa bata tare ba amma an daura auren sai kaga yatta sai kace kana so a fasa wancan auren abin ba haramun bane amma akwai nauyi gaskiya a al'adance da zamantakewa akwai nauyi amma kuma shari'a bata haramta ba bashira bata haramta ba allati dakaltum bihinna fa lam takunu dakaltum bihinna fala junah alaykum wa halailu abnaikum alladhina min asladikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf kuma an haramta ka hada iya da kanwa a gidanka a lokaci daya sai dai abin da ya wuce can lokacin jahiliya wannan an yafi abin da ya wuce an fahimta to wadannan sune jerin mata da qur'ani yace haramun ne ka aure su ko daga kai sai su a duniya to babu aure tsakanin ku da su ana fahimtar wannan to akwai a shayarwa kamar yadda akwai shayarwa a cikin wannan aya akwai ƴan uwanku na shayarwa akwai mahaifiyar shayar da kai duk da ba ita haife ka ba to su ma waɗannan suna cikin jerin matayen da suka zama haramu ka aure su to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki ce la tahillu li ba ta halatta gare ni ba ya haru min ridha ma ya haru min nasab nas abin da yake haramta aure in nasaba ce to shayarwa ma tana haramtawa wa hiya bintu ukti min arba domin an shayar da ni da dan uwanta mahaifiyar ita shayar da ni dan uwanta kaga in dai dan uwanta bai halatta ta aure shi ba to ni ma ba zan aure ta ba haka ma ikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu an Aisha radhiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita kala take cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rida'ata tuhram ma yuhram min al wilada shayarwa tana haramta abinda haihuwa take haramtawa shayarwa tana haramta abinda haihuwa take haramtawa idan mutum suna uwa ɗaya uba ɗaya da mace ko uba ɗaya ko uwa ɗaya to haramun ne aure kamar da aya ta gabata haka nan ita waccan da ta shayar da kai ita ma ƴaƴanta ita ma haramu ne ka aure su. Ana fahimta wannan? To shine manzo Allah ke cewa ita shayarwa tana haramta abinda haihuwa mata ke haramtawa. Wa anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare dare ita. Qala take cewa inna aflah aki abi qais ista'zana alayya ba'da ma unzila alhijab. Akwai aflah ya nemi izini zuwa gare ni injina na Aisha, ya nemi izini zai zo kuna, amma wannan iznin da ya nema ba'da unzila alhijab, bayan an sako da ayar hijabi wanda Qur'ani ya ce kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. To bayan an sako da wannan aya da sahabbai haka kawai ji gidan manzon Allah zauna hira ai ta tattaunawa. To sako da wannan ayoyi wa an sa cikin suratul ahzab da wannan ta cikin suratul nur, to sai aka takawa abin birki har sai an nemi izini. An fahimta? Kowai wa kuke da mutum kai karewa ma akwai lokacin da ko ɗanka da ka haifa in dai ya kai shekarun balaga, to akwai lokacin da ba zai shiga gunka ba sai ya nemi izini. An gane ku? Min ba'di salatu min qabli salatu al-fajr wa hina tad'una siyabakum min az-zahira wa min ba'di salati al-isha, sai ce salasu auratin lakum. Ɗanka in ya kai shekarun balaga, to lokutan nan guda uku haramun ne ya same ka a ɗaki har sai ya nemi izinin ya shigo ya same ka kafin sallar asuba da dabda azhar da bayan sallar isha'i. Ɗanka da ka haifa ba ƙani ake faɗa ba, ba cosmate ake faɗa ba, ba aboki ake faɗa ba. Amma yanzu da yawa daga cikin ƴan uwa ƴan boko sai ga aboki ko wani cosmate ko wani waye mate sai ga kawai baka nan ma yazo falanka ya zauna suna hira da matarka. Wannan wai ba wani abu bane a gunsu. Wannan kuma gaskiya haramun ne. Haramun ne. Sai da izininka da yardarka. Wani ma kawai sai ya shigo gidan matar za ta san ya shigo. Kuma alhali ce aka ta ta'anisu wa tusallimu ala ahliha. Bayan ka yi sallama sai ka nemi izinin shigowa. Da yawa sallamar mu ma sai a gidan muke sallama. Sai wani ya bude falo ma assalamu alaikum. Ai ba haka ake yi ba. A kofar gida za ka tsaya ka yi sallama, idan an amsa sai ka nemi izinin na shigo. Haka ake sallama gidan shiga gida a musulunci. Bayan ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikumus salam, to ba kawai kai za ka sa ba, sai ka tsaya sai ka ce adakulu, ma'ana na shigo. Idan an ce eh ka shigo, to an baka izini sai ka shiga. In na shigo dakata, to sai ka dakata. Akwai wani sahabi da ya je gidan wani abokinsa da ya sallama aka amsa ya ce na shigo, aka ce a'a ba yanzu ba ka koma. Sai kuma gida iya ta burin ciki iya murna. Matar suke cewa me faru ya wani, me faru kake murna? Sai ce wallahi yau ayin Qur'ani ta yi aiki a kaina, domin Qur'ani ya ce fa in qila kum urji'u farji'uhu a makalaku. Idan kun yi sallama kun nemi izini na shigo aka ce aka koma, to ka koma shi ne fi alkhairi a gunka. To a kaddara yanzu wani abokinka ne ka je gidansa ka yi sallama ka ji muryarsa ba, ya ce ma wa alaikum assalam, ka ce na shigo a'a koma ba yanzu ba. Ayin ka ɗauko Facebook ka dinga buga ai rahin mutunci ai kaza 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 ka dinga harbawa duniya. To wannan shine addini. Ke yasa addini babu abin da ya bari. Yawan shiga gidaje da ake iya sa aure martaba su iya raguwa, iya rage kimar aure a cikin musulunci. Ita ɗaya mace an tambaye na Fatima radiyallahu anha, aka ce ma khairul linnisa, me alkhairin ɗaya mace? Sai ta ce Allah tara rijala wala yarawna, kada ta ga maza kada maza su ganta. Wannan shine alkhairin mace kawai. Duk wata fita da ƴa mace baliga za ta yi a musulunci ta larura ce. Ita kuma larura ta kaddaru bi kadariya, tana zuwa gurgurdan yanda ta zo kawai. Amma in dai ba larura ba, to ba a san fitar ƴa mace ko cewa kuɗuwarta da maza, mazajen da ba nata ba, mazajen da ba muharamanta ba. Wannan shine ka'ida ta addini. Kuma yawan fita da mata suke da yawan cin kuɗaɗɗeniyar da yawan shiga gidaje da zumar abokina ne a abokin aiki na jar muka jami'a da shi kaza kaza kaza, to wannan iya sa kimar matan da kimar auren ya zube. Ana fahimtar wannan? To musulunci ya hana wannan. To na Aisha wancan bawon Allah Aflah sai nemi izini cewa aiwa na Aisha sallallahu alaihi wasallam zai shigo gidan zai shigo su tattauna amma bayan sako da ayar hijabi ayan da take magana sai kai sallama kuma ka nemi izini fa qultu sai na Aisha tace sai nace wallahi la a'zina lahu hatta asta'zana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tace wallahi kai kam yanzu ba zan baka damar ka shigo ba har sai manzon Allah ya dawo na faɗa masa a matsayin sa na mai gidanta a matsayin sa na mijinta har sai ya zo na ce wana wane ga alakar mu da shi amma ya nemi izinin ya zo guna yaya ka amince haka mace ya kamata ta yi an ce kai mai gida har in baka so ko dan uwanta ne ya zo gidanka to haramun ne ta ba shi dama ya zo ko baka da haramun ne ka san dan uwanta ne din amma kai baka yadda baka aminta ba to kanta ba shi dama ya zo guta an bai mutan da ke ko wannan musulunci wannan ka'idar yasa kuma haramun ne ya mace kowaye ya zo gidanka gunda kake zama kujeranka ne wata shimfidanka ne wata sallayenka ne a ce ta biya wani ya zauna wannan haramun ne haram in dai gun zamanka ne ko abin da kake amfani da shi ne a gida naka a matsayinka namiji to in ba da izininka ba to mata haramun ce ta biya wani ya bai da shi an bai mutan wannan ka'ida ce ta musulunci ka'ida ce akwai lokacin da ɗaya daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce a lokacin babanta ba musulmi bane yazo ya nemi izini zai zo gidan manzon Allah wajen kissa da yazo akwai shimfida da ma'aikin Allah yake zama sai ta dauke shimfida sai ta janye shimfida sai ke cewa wannan shimfidar ta fi karfin matsayina ne ko kuma a'a ban cancance zauna akan ta ba da take cewa na farko dai kai ba musulmi bane shi yasa ba zan bar ka zauna ba na biyu kuma shimfidar da manzon Allah yake zama ne haka kudu ma mahaifinta ne ba mahaifinta ne so da ka da yawa daga cikin in mata suna da matsaloli game da wannan ba ma fa dan uwa ko yar uwa ba kawa kawa ta jami'a ko ta wata makaranta sai mace ta bata dama har cikin ɗakin da kuke kwanciya ta jiga da kawarta musamman sabbin aure suna da wannan to baba ya mala ya ce har kan gada ma suna zama kaga bai dace ba wannan duk wani surrunka in kai wasa wallahi kawaye da sun gani ko yar uwarta ce addatta ko kanwarta kai amma malamai sun ce ko mahaifiyarta ce ɗakin da kuke kwanciya da ita bai halatta ta shiga ba ta zauna a rumfa ko a falo duk abin da ta zauna ta tuna a tafi amma yanzu a galibiya matan mu ba haka suke ba wani can saman sama ne ma ya halatta ya aure ta ba amma sai ka zo ka same ya kan kujera a falon ka rashe rashe baka sani ba ba a tambayi izinin ka ba baka san waye ba a fake da cewa dan uwa ne wa'ansu matan suna ha'intar mazajen su dewa akan wannan ai kozin ne dan kozin dina dan kozo an fahimta ba wani abu musulunci bi san wannan ba kaninka fa kaninka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya manzon Allah ya ce harshi a wannan dokar harshi ana fahimta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Aisha tace ba za ta bar shi shigo ba sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna aka abi qais laysa huwa ardari tace shi wannan a aka abi qais din nan ba shi bane ya shayar da ni ba shi bane wanda ya nemi ya shigo gona ba shi bane ya shayar da ni walakin ardata ne imratu abi qais sai je matarsa da kuma yanzu ba sa tare ma a lokacin da ba sa tare to ya matarsa ta shayar da ni injina na Aisha fa dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace ana haka sai ga manzon Allah ya shigo fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ar-rajula laysa huwa arda'ani cewa wannan mutumin da ya nemi ya zo guna an ba shi shayar da ni ba ba matarsa a lokacin matar da shayar da ni ba sa tare da shi ana fahimta ba ta gidansa walakin arda'atani imra'atahu ko imra'atuhu matarsa ce ta shayar da ni a lokacin ma ba sa tare fa kala sai manzon Allah ya ce izanni lahu ki masa izini yazo fa innahu ammuki cewa shi ma amminki ne ana fahimta duk da matarsa ta shayar da ki matar da ya aura shi kenan shi ma ya zama uba a gunki ya zama amma a gunki tara bad yamini yaji Allah ya miki albarka ana fahimta to kaga ashe idan har kai ka auri mace mace nan ta shayar da wata to ita ma waccan din da matarka ta shayar da ita duk da ba kai ka haife ta ba to ba aure tsakanin ku da ita ana fahimta kuma kai matsayin uba ne a gunta matsayin uba ne muharramin ta ne zaka iya neman izini ka je gunta babu aure tsakanin ku da ita haka manzon Allah ya koyar na Aisha a wannan hadisi
qala urwa urwa yace fa bizalika kanat aisha taqul saboda haka sai na Aisha take cewa Allah ya kare yadda da ita haramu min ar-ridha ma yahramu min an-nasab abinda nasaba ta jini take haramtawa na auratayya to shayarwa ma tana haramtawa ana fahimta abinda nasaba take haramtawa na auratayya to shayarwa ma tana haramta wannan injina na Aisha kamar da almajirin ta Urwa bin Zubair ya hakaito daga gare ta wa fi lafzin aw lafzin ista'azana alayya aflah aflah ya nemi izini zuwa gare ni falam azina lahu ban bashi dama ya zo ba fakala atahajibina minni sai kike yanzu zaki katangange kanke daga gare ni fa zaki bari na zo gunki ba wa ana ammuki kuma ni amminki ne fa qultu sai nace kaifa zalika ta yaya zaka zama amina kamar kanin mahaifina ko yayin mahaifina qala arda'atuki imra'atu aki sai ce matar dan uwana ta shayar da ki bilabni aki kuma a lokacin tana karkashin dan uwana din tana karkashin matarsa qalat sai nace faza'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina aisha ta tambaye manzon allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce sadaqaka afla sadaqa afla afla yayi gaskiya haka ne izin lahu ki masa izinin yazo gunki tarabbat yaminu ki ji allah ya buki albarka hadisi na gaba wa anha daga na aisha dai allah ya kare yadda da ita qala take cewa dakala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo guda wa indi rajulun a tattare da ni akwai wani mutum fakala ya aisha sai manzon allah ce ya aisha man haza wannan wane ne kuma kai ma yana da kyau duk wanda gani a gidanka ba gane ba ka tambaya wanda gani yake kuwa waye shi ai dan uwana ne dan wana wane ne ka tambaya daga ina yake ka fahi ka tambaya manzon allah ke tambaye da na aisha man haza aisha wannan kuma waye daga ina yazo qultu sai nace injina na aisha aki min rida'a dan uwana ne wanda aka shayar da mu tare da shi akwai bayar Allah da shayar da ni to tare aka shayar da mu da shi qala fa qala sai manzon Allah ce ya aisha unzurna man ikwa nuki ki dinga lura fa ba kowa bane dan uwanki na shayarwar fa fa innamar rida'atu min al-maja'a ita shayarwar da take haramta auratayya to shi shayarwar da aka yi ta korar da yunwa ana fahimta har ma malamai suke cewa in dan tsotsa ɗaya ne biyu uku to ba ta haramta komai amma shayarwar da aka yi ta kore yunwa kamar yaro a kai shi gidanki ya kwana biyu to kaga ya sha nono don yunwa ne ko kuma a tawa mutu a kai yaro gidanta ta shayar da shi ba shi da mahaifiya wannan shayarwar yunwa ne amma dan shayarwa ba ta kosarwa da yunwa ba to ba ta sa mutum ya zama haramun a gare shi ana fahimta kun ga wanda ma abin dubawa ne ba kowace shayarwar bace take haramtawa har sai shayarwar ta kore yunwa ko yaro ya rayu da wannan maman da ya sha wannan matan to shine yake kore dukkan wani abu na auratayya kamar yadda nasaba take haramtawa an fahimci wannan hadisi na gaba daga Uqba bin al-Haris daga Uqba bin al-Haris Allah ta'ala ya kare da shi أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب يا أور وتما تدعك يتمت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أما سوداء يا أورا سابا أوري سنة ظنة دما تسا سيقا وتدد تيجوا بقا لقاقني باب العربية بتي سوداء كمار بعجم ياتي باب العربية بتي sai ta shigo gidansa ta same shi da amaryarsa. Faqalat, sai ta ce, arda'atukuma, ai da kai da matarka din na shayar da ku, kaga ta ballo ruwa ko, da kai din da amaryarka din ni na shayar da ku, an fahimta? Kuma a lokacin iya suna gare maka iya maka, to bai ga ta zama ba, sai ce sai ya ji ya tambaye manzon Allah game da wannan, sai ya baro garin maka ya tafi garin Madina. Fazakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, sai taka ya tafi garin Madina. Yasa Imam al-Bukhari yasa wannan hadisin a cikin Kitabu Talabul Ilm, littafin da yake magana game da neman ilimi, yasa wannan hadisin a cikin babinsa. Ya halatta wata fatawa wani abu ya shigo ma gaba baka fahimta ba, ka naki gari ka daura jakar ka tafi neman fatawa game da wannan, ya halatta. Kamar yadda wannan bawan Allah ya bar gari maka ya taho Madina domin ya samu fatawa game da wannan, da ya zo sai ya karanta wa manzon Allah, ya ce ya Rasulullah, muna tare da matata, sai ga wata dattijuwa ta shigo, kuma dattijuwar ma baka ce take cewa wai ni da matata ta shayar da mu a lokaci daya. Fa'arada anni, sai manzon Allah ya kawo da kai kamar bai ji magana ba, an fahimta? Sai ya kawo da kai, kaga wani ishara yake koyi tafiyarsa, manzon Allah baya sama ya ji magana, tunda magana ce ba mai tabbas ba, ana fahimta? To amma sai ya ƙara dawowa, fatana haitu, sai na sake dawowa dai na sake tambayar manzon Allah, fa zakartu zalika lahu, na sake maimaita masa, na ce ya Rasulullah, wata mata ta shigo ta same da matata ta ce wai ta shayar da ni da ita a lokaci daya. Ya sake dawowa, a wata ruwaya har karo uku, karo na ɗaya manzon Allah ya kawo da kai, na biyu ma ya kawo da kai, ya sake dawowa na uku ma ya kawo da kai, da ya matsa sai ce to wa kaifa wa qad za'amat, to ya za ka yi bayan ta ce kuma ta shayar da ku, ai shikenan aure ya mutu. An fahimta? Kine wa kaifa wa qad za'amat an kad arda'ata kuma, dai har ta faɗa shi kenan magana ta kare ku, iya ji iya gani rabu da matarsa. An fahimta? Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mafita ya bashi, dama ya bashi, kamar yadda a galibiya a hudud da ake a gaban manzon Allah iya bada wannan dama. Ka duba matan ta zace manzon Allah a tsayar min da haddi, wannan junan da yake jikina ba da miji na same shi ba. Manzon Allah ya kawar da kansa kamar bai ji ta ba, ta sake dawowa, ya sake kawar da kansa, sai ke cewa anya ko wannan hankalinta ɗaya ba ta taɓa ba, haka manzon Allah ya ce anya a lafiyar ta galau wannan, a nemo ƴan uwanta tana da cikakken lafiya kuwa, suka ce lafiyar ta galau. Lokacin da manzon Allah ya shiru bai ce mata komai ba, kamar da iya ba ta dama ta tafi da kawai, sai ta sake nacewa manzon Allah na zo a tsayar min da haddi, sai ce to je ki idan kin haihu ki dawo, tunda juna ne a jiki, tana haihuwa ta dawo da ɗan, ta ce manzon Allah na haihu, sai ce tafi in kin yaye ɗan sai ki dawo. A lokacin bai ce ina ne gidanku ba, a kula da ita a tsare ta, duk bai mata wannan ba, ana fahimta? Ta dawo da ɗan bayan ta yaye, a wata ruwayan ma an ce da gurasa hannunsa iya ci, alamar ta yaye shi zai iya cin abinci kenan. Ta dawo a wannan karan, sai manzon Allah ya ce to aje a tsare ta da haji. Kaga duk wata dama ta takubuta manzon Allah ya bata wannan dama. Akwai shi ma wani da ya zo ci a tsayar mai da haddi, shi ma manzon Allah ya dinga bincike lafiyarsa, kalau ya yi ne ko dai aza ko dai kaza ko dai kaza, duk ya ce a haka ne ya yi, sai ya ce to aji a mai haddi, aka fita gari za a jefe shi a bayan gari, sai ya gudu, bayan an fara jifan sai ya fito ya gudu, kai sabon suka bi shi a guje suka kamo shi suka mai wannan haddin. Sai ma'aikaki can me yasa bayan ya gudu ga masa akan me ku kyale shi mai tafiyarsa, ai shi ya kawo kansa da ya kubuce daga haddin ku ya gudu me yasa ku kawo shi, manzon Allah ya dinga musu fada akan wannan. Kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsarin shari'ar musulunci, idan ta ce a jefewa ne ko a yankewa ne hannu ko a kashewa ne, to ba wannan bace manufar, manufar shine laifin ma kada aikata shi balle a ji wannan hukuncin. Kuma dukkan wata kafa da kofa da ma'aikin Allah zai biyo mai haddi akan ya je ya tubar wa Allah ya tuba manzon Allah ya nayi, har sai dai in abin ya zama dole ko ya zama karara ba wata shubha, to dole manzon Allah ya tsira mutum haddi. Ana fahimtar wannan? Yasa wani hadisi yake cewa ku dinga ture haddi da shubha, in dai akwai shubha ko wani abu da ya zama kamar harshen damo
ke zamto dalili ne ture kai wa mutun haddi ana fahimtar wannan to wannan shine irin koyarwar musulunci ine irin tsarin addini in musulunci ya ce ayi yaki ko a jefe mazinaci ko a yanki hannun barawo ko a bulale mazinaci to wannan ba shi bane hadafin addini har sai takaita ka wani din yake yi amma da hanyoyi na a toshe laifin kareyu to shine musulunci ke tallatawa kar ai din kar ai ballantana ma a ce za a yi haddi ana fahimtar wannan to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wancan bawon Allah ya matsa sai ce to ya zanyi ta yaya tunda hatta ce ta shayar da ku ai magana kuma ta riga ta kare cikkenan aure ya rabu tsakaninsa da matarsa iya ji iya gani wa an barra bin azib daga barra dan azib Allah ta'ala ya kare da shi kale ce cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ani min makka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da garin makka ibnatu hamza sai yar gidan hamza bin abdul muttalib babbansa kenan yassa sai ta biyo su tunadi ya am tana kiransa tana girmama shi wajen kira am nan ba dan uwan mahaifi bane ne girmamawa ne tunda shi a matsayin yaya ne a gutai Hamza babba ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa kuma kamar kanwace a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta fatanawaluha ali fa akhadha biyadiha sai sayyidina ali radiyallahu anhu sai ji tarbota sai ya ruko da hannunta ya taho da ita wa qala li fatima sai sayyidina ali ya fada wa matarsa fatima binti rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa dunaki ibnatu ammiki ga yar dan gidan babban kinan ki kula da ita fata malata sai na fatima ta dauke ta ta ja ta za su tafi da ita ana fahimta faktasama fiha ali wa zai wa ja'far to a cikin tafiyar akwai sayyidina ali radiyallahu an akwai zaid bin al-harisa radiyallahu an akwai ja'far bin abi talib radiyallahu an duk suna cikin tawagar fa kala ali ana ahqqu biha sai sayyidina ali yace manzon Allah ni nafi cancanta da na karbe ta na je na rene ta zauna a guna ni nafi cancanta nayi wannan wahiya ibnatu ammi domin yar gidan babba na ci hamza babba ne a guna yassa ni nafi cancanta na rike ta a guna inji sayyidina ali radiyallahu anhu ana fahimta wa qala ja'far sai ja'far dan uwan sayyidina ali wadan ja'far bin abi talib dan uwa ne yaya ne ga sayyidina ali radiyallahu anhu sai yace ibnatu ammi ai ni ma babanta babba na ne kuma abu na biyu wakalatuha tahti kuma ni ina auren yar uwar gatimarta ina auren yar uwar mahaifiyarta kaga shi ya hada da dalilai guda biyu kenan ga babanta babbansa ne ga matarsa yar uwar mahaifiyarta ce sai yace manzon Allah ni na cancanci na karbe ta ta zauna a gura wakala zayd sai zaid ibn al-harisa yace ibnatu akhi ne kuma yar dan uwana ce ya manzon Allah yar dan uwana ce abadi ne reneta ku duba yanda suke son abas furenosi amma a yanzu gujewa wahala yake kowa gaskiya ban yanzu renen ba guje masa yake mutun ya mutu amma ƴaƴansa ƴan uwansa su kasa rike su ma abinda ake fama da su kenan a daga kai su gidan marayu iya da yayyafa da kanne da ƴan uwa ya mutu ya bar ƴaƴa amma su kasa rike su to amma anan kowa fafutuka yake a bashi ya rike ta kowa so yake a bashi har kowa yake fadar dalilin da yasa yake so a bashi din ana fahimta faqada biha annabi sallallahu alaihi wasallam likalatiha sai manzon Allah ya ce to tunda haka ne amma ta hukunci da yar uwar mahaifiyarta ma'ana Ja'far bin Abi Talib ya karbe ta tunda na farko gashi da ne ga babanta uba ne gare shi na biyu kuma iya auren yar uwar mahaifiyarta sai manzon Allah ya ce Ja'far ya karbe ta gare ta zauna a goka ana fahimta har ma a cikin Allah ya ce alqala bi manzilatil um ita yar uwar mahaifiya tana iya zama kamar mahaifiya yar uwar mahaifiya tana iya zama kamar mahaifiya wa qala li ali sai manzon Allah ya juyo domin ya rahi sai na Ali radiyallahu anhu domin ya nuna a lokacin iya so ya reneta amma sai manzon Allah ya hukunci da Ja'far ya reneta sai yake cewa anta minni wa ana min Aliyu kai daga gare ni kake ni ma daga gare ka nake ma'ana taro muke ya Ali ka je kwantar da hankalinka manzon Allah ya yi siyasar rayuwa ya nuna cewa ba ya zabi Ja'far bane dan baya san Ali a'a shi ma Ali akwai matsayin su a gun manzon Allah sai dai an yanke hukunci Ja'far domin ya fi kusa da ita fi kusa da shi ana fahimta wa kala li Ja'far sai ya waiwayo kuma ya cewa Ja'far dan bin Abi Talib ashbahata kul khalqi wa khulqi sai ce Ja'far kai kuma kana kama da ni wajen halitta ta da halayyata ashbahata khalqi wa khulqi haka manzon Allah ya faɗa wa Ja'far bin Abi Talib kana kama da ni a halitta kuma kana kwaikwayon ɗabi'una sannan ya waiwaya ce Zaid bin al-Harisa anta aquna wa maulana kai dan uwan mu ne kuma kai bararran bawan mu ne haka ma'aikin Allah duka ya faɗa musu kalamai da sanyaya musu rai wannan kuma shine aikin shugaba har in wani abu ya taso wani ya cancanta wani bai cancanta ba to wanda bai cancanta ba sai a rarrahe shi a faɗa masa magana da za ta kwantar masa da hankali wani iya cikin tsari na shugabanci ana fahimta manzo kaga kowa daga cikin su zai tafi kan cewa manzo Allah hukuncin da ya hukunci ne na adalci ba hukunci bane na sarrai tunda kowa manzo Allah ya faɗa matsayin su a gunsa sai dai malamai suke tattaunawa da wanda manzo Allah ke cewa ana minni wa ana min da wanda manzo Allah ce masa ashbahata khalqi wa khulqi da wanda manzo Allah ke cewa anta aquna wa maulana to wanne ne yafi samun gari yafi samun romo mai yawa shi dai wancan an ce ana minni wa ana min da gare ni kake ni ma da gare ni kake da gare ka nake wannan kuma an ce ka kwaikwayo ni wajen halitta ta da dabi'una wancan kuma an ce masa kai dan uwan mu ne ko bararran bawan mu ne kai in kai ne wace kalma zaka zaba manzo Allah ya fada ba eh kai na Aliyu kaza ba wanda yace na Ja'far kaza ba to gidan ya zama ni ma na Ja'far na zaba gaskiya na Ja'far na zaba tunda yawa manzo Allah yace kai ka kwaikwayo halitta ta kaga ya zama ana minni wa ana min gadan kuma ga bashin wa khulqi yawa kuma ga bin dabi'una wannan gaskiya yabo ne yabo ne na ƙarshe wannan kaga shi sai na Ali radiyallahu anhu abinda manzo Allah ya ce masa ana minni wa ana min kai da gare ni kake ni ma da gare ka nake kuma nasabar da ta hada Aliyu ita ta hada manzon Allah da Ja'far domin da Ja'far da Ali uwa ɗaya uba ɗaya suke ana fahimta uwa ɗaya uba ɗaya suke duk mahaifin su Abi Talib ne ana ganewa kuma da Abu Talib din mahaifin manzon akai da Abu Talib mahaifin sai na Ali da Ja'far da Abdullahi mahaifin manzon Allah su ma haka uwa da ƙani suke kaga duk yan baffanu ne kenan sannan sai na Aliyu ƙani ne ga manzon Allah shi ma Ja'far haka kuma an ce sai na Aliyu ɗoriyar darajar sai a gidan manzon Allah ya tashi domin tun iya ƙarami an ce daga yayin shi ba da ɗewa sai manzon Allah ya nemi a bashi ya zauna a gunsa an bayyana wannan amma shi kuma Ja'far abinda manzon Allah ya ce ashbahata kana kama da ni wajen halittata manaja ko yare daga na bangaren wajen kore gini ma ra'ayina na faɗa gaskiya ni na fi karkata na fi ganin kamar ba kalmar da manzon Allah ya faɗa wa Ja'far kamar in cewa akai azaba ni ma ita zan zaba ya malima ma yace ita zaba ana fahimta malai isa kai waje ga zaba sayyidina Ali to dama su a galabiya in shi a suna da wannan makalkalewar za a samu wani abu na shi waye su makalkale a kai shi wanda a zahiri akwai wani abu a kasa na desisa wanda a zahirin za su nuna muku haka amma a batini akwai abin da aka boye. An fahimta? Kaga akwai kalmomi da yawa da manzon Allah ya fara daidai ko sahabban sa amma baka ji a bakin sa. Ba za ka taba ji ba. Har sai abin da manzon Allah ya fara kansa ne Ali ibn Musadi. Kaga ya ce ana minni wa ana min haka ne. Kuma akwai gunda yake cewa anta minni kaman zinati Musa wa Harun. Ali kai matsayina a matsayinka a gona kamar Annabi Musa da Haruna ne. Kamar kana taimako na wajen da'awa zan iya tura ka ko wakilci ne. Manzon Allah ya faɗa sai na Ali wannan. Amma fahimta? Amma kuma ya faɗa sai na Abubakar cewa da Annabin da zai zo a bayana da kai ne. Da wani Annabi da Allah zai yi bayana kai ne ya sai na Abubakar. Haka Manzon Allah ya faɗa sai na Abubakar bai bawa. Kuma ga abin da ya faɗa wa Ja'far din. Ashibata khalqi wa khulqi amma wannan ba za ka taba jin su a bakin shi ba ka taba ji ba ga kalaman da manzo Allah ya faɗa kan Umar ga kalaman da ya faɗa kan su Zaid ibn al-Harisa ga abin da ya faɗa kan Abu Ubayda ibn Jarrah da yake amin hadi la umma akwai lokacin da za ka karbo dukiya daga Khaibar sai suka ce to manzo Allah ka tura mana amintaccen kai karbo sai ce ina Abu Ubayda ibn Jarrah yaje karbo wannan dukiya yake ce amin hadi la umma kaga shi ma wannan title ne mai ƙarfin gaske iya nuna darajarsa da sauransu an fahimta kaga duk wannan in ba darasi da koyarwa suna ba za ka ji wannan abubuwan ba in su ne suke karatun to iya abin da manzo Allah ya faɗa sai na da kare za a yi kutun a dinga faɗa a kyare na sauran sahabbai babu shakka sai na Ali iya da martaba iya da girma sosai matsayinsa ya ka iya cin kulafa ar-rashidi iya cikin wanda manzon Allah ya ayyana cewa khalifofi za su kasance a baya na tsawon shekaru kuma sai na Ali ne ciki ana fahimta na farko dai ga nasabarsu da manzon Allah da babansa da baban manzon Allah haka suke abu na biyu ga yarsa da ya haifa ya ba sai na Ali ya aure ta na Fatima radiyallahu anha na uku sai na Ali a gidan manzon Allah ya tazo na hudu Allah ya masa basira da kwakwalwa ta ilimi na biyar Allah ya masa jarumta jarumi ne a bakin yaki iya da mazaya da yawa na shida gashi yayi zauna khalifancin manzon Allah bayan sai na Abubakar ya gama shekara 2 da yan watanni Umar ya zo shekara 9 da wani abu sai na Usman ya zo shekara 11 da wani abu to sai sai na Ali ne ya zo ciki iya da matsayi ba a kwanta matsayinsa da girmansa kuma iya cin wanda mazaya ce suna aljanna yan aljanna ne ya kai fada aliyu fil janna agai matsayi ya kare ai to amma su kuma wani lokaci sai su fake da wannan abubuwan domin sunna sauran sahabban ba su daraja ba su da kima har ma ta kai ga faɗa musu bakar magana ko kushe su kuma fidda su daga addini wannan kuma yahudanci ne asalin yahudanci kenan Allah ta'ala ya samu dace shi kuma Zaid kaga bawa ne aka nana Khadija ta siye shi a kurkuje abin da ya faru Zaid har ya zama a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin jahiliya ana irin yakin nan da na cin zari aka je a kore ku a kwace muku dukiyar rasulunsu to sai aka je garin su Zaid ibn al-Harisa da aka je aka yi wannan koran su azzalama ya suka hadu har da Zaid suka kawo mu a matsayin riba ya matsayin ganima suna zuwa garin Makka ya suka sai da shi ta lokacin da Khadija radiyallahu anha ta aika a siyo mata bawa ana zuwa kasuwa an kawo Zaid ibn al-Harisa sai wanda za su siyo na Khadija bawa sai suka siye mata shi shi aka zo da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Khadija manzon Allah na siyo bawa amma kai ne siyo na ba kai dinga mai hidima ta siyo bawa ta bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn al-Harisa Zaid iya nan a gidan manzon Allah su can kuma iyayensa suna neman sa suna ta neman ina aka kai shi na aka kai shi can sai suka ji labarin a iya maka an zo an sai da shi sai suka taho daga garin su suka zo maka suke bincika a ina aka sai da dan su aka ce a ina gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji suka yi sallama suka ce sun zo su biyo sawun dan su amma sun san ku siya kuka yi amma dan mu ne ga yanda aka yi ga yanda aka yi har yazo aka sai da shi zuwa kai aka farmana da yaki aka fi karfi mu a kwaso su fita amma duk abin da kuka siye ki za mu baku ba ku riba ku ba mu dubu manzo Allah ce haka ne sai manzo Allah ce Zaid ya fito ya zauna gaban manzo Allah ce ka san wannan ya ce na san shi wai ya ce baba na ne wannan babba na ne wannan duk ka gane su to sun zo sun ce za ku tafi da su gida sai zaidi ce a wallahi ba zan bi su ba an gane baban gane ce wallahi nan gane baban nan ya rasulullah wannan duk na gane sai uwana ne amma wallahi ba zan bi su ba ni a nan zan zauna to mahaifan da suka ji haka suka ce to wallahi mu hankalin bai kwanta mun san ba wahala ka ke sha budadi kake ji ko mun tabbatar da kan cewa tunda ka gamsu zaka zauna a nan gidan wallahi mun sallama ma wannan barka so daga duk lokacin da Allah ya kawo mu gare muka zan iya kama ziyara amma mun sallama ka zauna Allah ya bada sa to dalilin zaman Zaid gidan manzon Allah iya zauna har ma ake cewa Zaid bin Muhammad da ya girme ya sa aure manzon Allah ya nema masa aure a cikin Quraishawa Zainab bint Jahshid ita manzon Allah ba Quraishiya yace ita Zaidu zai aura har ma ake dan cece kuciya za a yi bawa ya zo ya auri Quraishiya yar dangi da waye da waye da waye da aka ji ana wannan tse gumin a gari sai Allah ya saukar da aya wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna mukhiyatu min amrihi Allah yace bai dace ga mu'mini namiji ko mace ba manzon Allah Allah da manzon Allah su yanke wani al'amari su yanke hukunci a ce suna da cewa haka duk masu cewa Zaid bai dace aure Zainab ba duk Allah ya musu tsawa su yi shiru tunda har manzon Allah ne ce magana da kadi ko shi akai wannan auren kuma Allah da yake iya da hikima cikin tsarin sa ana zaune tsakanin Zaid da Zainab har suka haihu da ƙarshe kuma zaman ya gidadi Zaid ya kawo wa manzon Allah koken Zainab je kai hakuri ko da haka ya saba ni ma haka suna bata mara ga hakuri aka yi tai da ƙarshe dai auren ya rabu bayan duk abin da za a yi an yi wata hikima ta Allah sai Allah ya ce ko manzon Allah ya aure wannan mata kun ji yadda auren yake ga kuma Zaid matsayin sa a gidan manzon Allah yasa na Aisha take cewa da wani abu da manzon Allah zai koyi a cikin addini to da ayar da Allah ya ce manzon Allah ya aure Zainab zai koyi ta ba zai bada ba shi dai addini dukkan kan wanda yazo bayani yake kuma Allah da hikima yayi wannan hikimar da malamai suke cewa shine domin a kore dan da ba kai ka haife shi ba to ba zai dau hukuncin dan da ka haife shi yanzu Zaidu da manzon Allah ne ya haife shi to ba zai aure Zainab ba har abada ba zai yi tunda mun karanta wancan ayar matan ƴaƴanku da suka tare ba za ku aure su ba an bayyana wannan to amma da yake ba shi ya haife shi ba sai Allah zai nuna wa duniyar musulunci cewa dan da ba ka haife shi ba dan ya zauna a gidanka ya zauna karkashinka bai daukan hukuncin da din da ka haife shi ba zai gaje ka ba ba zai matarsa ba haramun bace ka aura in suka rabu ko ya mutu kai ma zai iya auren matarka zai iya yi musulunci bai hana wannan ba ana fahimta to a domin Allah ya nuna duniya wannan hukuncin akan dan da ka haifa kadai yake yasa yace manzon Allah ya aure Zainab matar da Zaid ya sake ta an fahimci wannan da dai sauran abin da malamai suke ta faɗa a karkashin wannan Allah ya sa mu dace wannan kuma shine karshen darasin mu a yau insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ban wuladansa abin da nayi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a Allah ya ji kan mahaifanmu da mu da su Allah ya sa aljanna ci mu kuma muna addu'a ga mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya dora mu a tafarki madidici Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala ka dora mu a tafarki madidici tafarkin da kake so kuma ya kai daidici ya Allah muna roƙon ka marasa lafiyar mu a duk inda suke Allah ka ba su lafiya a gida ne ko a asibiti ko masu yawo da jinya a jikkunan su ya Allah ka ba su lafiya ya Allah muna roƙon ka ba mu da munami albarka ya Allah ka shayar da mu ruwa mai alkhairi ya Allah ka ba mu da munami albarka ya Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka sanya mu cikin masu rabauta a wannan goma mai albarka waɗannan kwanuka guda goma da muke cikin su Allah ta'ala ka kaddara mana samun alkhairi a cikin su Allah ko muna tawassuli da irin alkhairan da kake jibgewa a wannan kwanuka ya Allah ka fidda mu daga cikin kuncin rayuwa da yake ciki Allah musifa da ake ciki a wannan kasa na hauhawan farashi da abubuwa marasa daɗi ya Allah muna tawassuli Allah ka mana ƙarshen su ya Allah ya Allah ka daidaita mana wannan rayuwar ya Allah Allah duk inda matsalar take Allah ka fi kowa sanin ta ya Allah Allah ka magance mana wannan matsala Allah ka magance wannan matsala daga tushenta ya Allah duk abin da yake haifar da wannan rigima da fitina da tsadan rayuwa ya Allah mun tuba zuwa gare ka Allah kamar maganar sai Allah ya Allah bamu da wayo bamu da dabara ya Allah mun dawo zuwa gare ka ya Allah Allah muna tausaye dukkan wani aikin alkhairi ya Allah ka sassauta mana ya Allah ka bamu nutsuwa ya Allah ka bamu kwanciyar hankali ya arhamar rahimin ya rabbul alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana ya Allah din masu taimakon addini Allah ka dimike su a koyi ko a fili din mai dafa wa addini Allah ka dafa masa mai wa addinin ka zagon kasa ya Allah ta'ala kai bana maganin sa yan medium mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karba addu'o'in su da bukatun su namu wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karba ayyukan su da namu Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ka shiryar da zuriyarsa da namu Allah ta'ala ka inganta hanyoyin neman sa ka sa masa albarka a cikin su Allah ka bahi tsaro da kariya da mu gaba daya ya azizu ya jabbaru ya rabbul alamin na'am